Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin talata 6 ga watan Satumba. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Usman Ahmad Kamara
tare da Halima Jumrau.
Ziyarar da babban shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya kai Najeriya ta takalo muhawara da cece kuce a Najeriya musamman ma tsakanin matasa masu amfani da kafar sadarwa ta Facebook suna bayani da musayar ra'ayoyi.
A cikin irin wannan muhawarar ce wani mai suna Professor Isa ya rubuta wani jawabi a husace zuwa ga matasan Najeriya a Facebook domin ya zaburar da su, ya faɗakar da su kuma ya tashe su daga dogon baccin da suke yi. A cikin jawabin ya faɗa mu matasan Najeriya gaskiyar da watakila babu wanda ya taɓa faɗa musu irinta. Jawabin na Professor Isa da Turanci ne, amma za ku ji fassarar jawabin da Hausa a wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Me yasa matasa kullun suna jira wani nasu ya zama wani abu su mora? Me yasa su ba za su nemi su zama wani abu ba har wani nasu ya mora? Yaushe matasa za su daina korafi da kuka da gwamnati?
Ta yaya za a yi a raba matasa da dogaro da wasu? Me yasa matasa ba su yarda da kansu ba? Kuma me yasa ba su yarda za su iya yin abin da Mark Zuckerberg ya yi ba? Saboda girman wannan tattaunawa, ya kamata a yau duk matasa ba ma Najeriya kawai ba su biyo shirin yau da gobe shirin matasa domin su ji bayanan da bakinmu za su yi irin su Malam Kabiru Dalladi Lawanti na sashin koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma Ahmad Abubakar Dakta mai sharhi da fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To da farko ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter cewa ta yaya matasanmu za su anhwanar da kansu wajen anhwani da basirar yin anhwani da yanar gizo maimakon cin zarafin juna da korafe-korafe.
To bari mu fara da sakonnin da kuka turo mana a shafinmu na Facebook. Sakon farko daga Suleiman Ibrahim Celebration yace assalamu alaikum yau da gobe. Hakika wannan wani babban kalubale ne da yake addabar mu kam. Ya kamata mu matasa mu tashi tsaye haikan domin nemar wa kanmu mafita. Cin zarafin juna da batanci ga juna ba namu bane. Ya kamata mu yi karatun tanatsu domin mu zama nagartattun manyan gobe.
Sai Yusuf Lawal yace akwai abubuwa da yawa da ya kamata matasa su maida hankali akai wajen amfani da yanar gizo. Yawancin mu bamu san yadda zamu yi kasuwanci ta hanyar ba, sai mu rika zagin junan mu a siyasance. Akwai harkoki da yawa a yanar gizo waɗansu ma sun fi a ce ka tsaya kana jiran sai gwamnati ta baka aikin yi. Allah ya bamu ikon ganewa.
Shi kuma Tukur Garba Isa yace yau da gobe mafi yawancin matasanmu a Najeriya sun faya amfani da yanar gizo fiye da duk wata ƙasa a Afrika. A nawa ra'ayin za su iya amfanuwa da yanar gizo musamman wajen neman aikin yi, su kuma koyi addini gami da tarbiyya. Matakar suka bi wa'azin da malaman addini ke yi a kafofin yanar gizo, to hakika za su amfana sosai maimakon wani dan siyasa ya amfani da su wajen cin zarafin wani ko wata.
Sai kuma Abubakar Kalajanga Jalingo yace idan da matasan sun gane su yi amfani da basirar su wajen shiga harkar gina manhajoji na kwamfuta da wayoyin salula da zai taimaka wajen sauwaka ayyukan su na yau da kullum, domin bangaren gina manhajoji ba karamar samar da kuɗi ake yi da shi ba a fannin.
Shi Shi kuma Alhaji Mele Yusufari ya ce yau da gobe ya kamata matasan mu na Afrika su tashi tsaye domin su sama wa kansu mafita wajen ilimi da basira da Allah ya bamu ta hanyoyi daban-daban musamman ta yanar gizo maimakon mu dinga cin zarafin junan mu da kuma yawaita korafe-korafen da ba sa kawo mana wani ci gaba a zamantakewar rayuwar mu
Sai Fatima Ahmed India Gashuwa tace to yau da gobe sai dai kawai mu ce abin da kamar wuya gurguwa da auren nesa domin kuwa kowane burin matashi a cikin mu shine ya bude kafar yanar gizo domin ya ci mutuncin wani ko kuma zarafin wani dan siyasar da ba fatin su daya ba ba wai amfanin kai ko kuma ci gaban rayuwa ba to amma masu iya magana na cewa ba a taru duka an zama daya ba domin in ka hada al'umma 100 to akwai na Allah a cikin su to dan haka matasan mu hattara dai
Assalamu alaikum ya da gobe amfani da basirar kanka ta yanar gizo ita ce hanya mai sauki ga matashi ni nan da kuke gani naga amfanin shi saboda motar mu ta taba lalacewa a wani kauye babu mai gyara sai nayi amfani da shafi na WhatsApp na tura ma wani aboki na mai gyaran mota sakon muryar halin da muke ciki shikenan wallahi yace da mu ga yadda zamu yi mu gyara wannan matsalar ba gardama muka gwada kuma yayi nasara daram da kyam to kun gani inda na taba cin zarafin sa yanar gizo fa sako daga Kabiru je yake kara yi sakwato
to sai kuma Nazira Abubakar Sabu Gusau yace salam yau da gobe hakika mu matasa zamu amfana da basirar da Allah yayi mana ta hanyar amfani da basirar mu a kafar sadarwa ta zumunta ta hanyar wayarwa junan mu da kai wajen tashi tsaye wajen neman ilimi na addini da na zamani da dogaro da kai mu daina yarda ɗan siyasa na amfani da mu wajen musgunawa abokan adawar su da dai sauran su a dan haka nake kira ga ƴan uwana matasa ya kamata mu yi amfani da basirar da Allah yayi mana ta amfani da yanar gizo ta hanyar da ta dace ba mu buge da cin zarafin juna ko korafe-korafen da bai dace ba
to bari mu koma shafin mu na Twitter sako na farko daga @mahmudqaura01 yace at VOA Hausa ta hanyar koyan kyawawan manufofi da ake yadawa a kafafen maimakon yanda muke yi a yanzu na shagaltuwa da kuma cin zarafin juna
sai @aisha_yarima1 tace at VOA Hausa sai mun hada kai da juna kamun mu samu cike wannan burin domin kuwa babban kalubale ne sosai da fatan Allah ya ba mu ikon yin haka
Shi kuma @tukur garba Isa yace @VOA Hausa yau da gobe idan matasan mu suka bar cin zarafin juna suka koma ga ainihin abin da yake da alfano kamar wa'azi to za su amfana
to sai kuma @mahmudqaura01 yace @VOA Hausa mu matasa ya kamata mu kirkira ababan da za su amfane mu a kafafen sada zumunta mu kuma kaucewa rubuce-rubucen da ba za su amfane mu ba
Shi kuma @usman_manika yace @VOA Hausa hakika yau da gobe sai mun dinga fadakar da juna musamman ta hanyoyin mu'amalar da muke haduwa na zamani dan fadakar da juna alfanan haka
Sai kuma @smailengelenge yace @VOA Hausa suna iya taimakon junan su ta hanyar kirkiro abubuwan amfani shi kanshi wanda ya kirkiro Facebook ta irin wannan hanyar ya samu
Shi kuma @sa'idu katamma yace @VOA Hausa yau da gobe matasa na amfana da yanar gizo dan gudanar da bincike ke aka abin da ya shige musu duhu da neman aikin yi ta yanar gizo
sai sakon karshe @abadambam yace @VOA Hausa hakan na da wuya a wannan zamani don kuwa matasan mu na yanzu sun mayar da hanyar yanar gizo tamkar hanyar cin zarafi da sukar junan su
To Malam Usman ina ga kai mu fara tattauna da bakin wato Malam Kabir Dalladi Lawanti da kuma Ahmad Abubakar Dakta bari mu karanta fassarar jawabin da Professor Isa ya rubuta matasan Najeriya a Hausace a Facebook kuma ya fara ne da cewa ya ku matasan Najeriya ina yi muku wannan jawabin ne sakamakon bacin ran da nake fama da shi dan haka zan huce haushi na akan ku kasancewar ji da kanku da wutar jahilcin ku dake ƙara ruruwa ne musabbabin bacin raina ba ku da aikin yi sai zama a gaban computer kuna surutan banza a kafafen sadarwa ta yanar gizo wanda duk sakon da kuka tura to makirkira irin waɗannan shahuka kamar Mark Zuckerberg mai Facebook kuke ƙara azurtawa haka kuma ku sani cewa duk datar wato data da kuka yi amfani da ita wajen korahi to hari ba ce ga kamfanonin sadarwa da wayar salula
To haka kuma yayi cigaba da cewa duk da cewa nan da shekaru biyu masu zuwa adadin hamshakan masu arziki zai karu da kashi 47 daga cikin 100 zai yi wahala a sami adadin matasa mai yawa a cikin su saboda ku korafi kawai kuka iya ba neman mafita daga cikin matsalar da ta jawo korafin ba abin takeici shine kashi 60 na adadin mutanen Najeriya kimanin miliyan 170 matasa ne ƴan ƙasa da shekaru 35 shin wai kun san cewa Mark Zuckerberg yana shekaru 19 ya kirkiri Facebook yanzu yana da 32 ne
sosai sannan professor Isa ya ci gaba da cewa Bilonia mahi karancin shekaru a Afirka mai suna Ashish Thakkar dan gudun hijirar yaki ne daga Rwanda wanda ya koma Uganda ya fara harkar fasahar sadarwa Colin Thornton yayi kudi ne sakamakon aikin gyaran kwamfutoci da ya fara da kuma kirkirar kamfanin sa na Dial and Nerd yana da shekaru 35. Adam Horowitz yana da shekara 18 ya bude kafafen sadarwa na yanar gizo wato na yanar gizo 30 kuma a cikin shekaru 3 ya shahara.
Ku kuwa abinda kawai kuka iya shine rattaba hannu akan kowane koke na internet. Wai shin kuna da labarin Jason Joku? Wani matashi dan shekaru 33 wanda ya mallaki kamfanin talabijin na Iroko TV kuma kwanan nan ya samu karin hannun jari na dala Amerika har miliyan 8 kuna jin da za a ce a zaune yake yana kallon fina-finan Nollywood ko ta internet yana jiran Buhari yayi masa komai ko kuma yana zargin mulkin Jonathan da ya wuce kamar yadda kuke yi zai zama haka
Kamal Budabatti matashi ne dan shekara 36 wanda kasar Kenya ta tusa keye shi zuwa kasar shi ta haihuwa amma ya san yadda ya koma ya ci gaba da neman abin kansa shi ma yanzu yana da kamfanin da darajarsa ta kai dalar Amurka miliyan 30 ina ga matashin nan dan Najeriya Chinedu Echeruo Allah sana hadu wannan suna daidai wanda ya kirkiri manhajar Hubstep wanda kamfanin Apple ya saya dala biliyan 1 Ya samu wannan daukaka ce sakamakon kwazan da ya nuna wajen magance matsalar da ya huskanta ta gane gida yayin da ya tsinci kansa a birnin New York.
Kowa ya san akwai matsaloli a kasar. Tambaya ita ce, wace gudunmawa kuke bayarwa wajen magance su? Shugabannin kasar na farko-farko irin su Sardauna, Awolo, Azikiwe da Tafawa Balewa duk suna matasa ƴan ƙasa da shekaru 40 suka yi mulkin kasar har yanzu ake alfahari da su.
Sannan Professor Isa ya kammala jawabin shi da cewa kalmar canji kalma ce da ta shahi jama'a baki daya ba kalma ce da ta shahi ƴan wasu mutane kalilan wani da wani ba Bamai dumudu bamai anjujem dumudu anjujem bamu da aiki dumudu bamu da aiki ba a bam Dumudu ba abam mun basu da Allah dumun mun basu da Allah Malam Usman
bulaliya kenan ta kan hanyar
Professor Isa kuma mun yi ta neman shi da Professor Isa ma mun neme shi da kanshi da yazo mu tattauna da shi
yawa
kamar da muka sheda muku yanzu haka muna tare da Malam Kabiru Dalladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello Tazari da kuma Ahmad Abubakar Dakta waɗanda zamu tattauna da su akan wannan batu Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam.
Yawwa.
Barkanku da warhaka.
Yawwa sannu.
Yawwa. Ahmad Dakta kana nan?
Assalamu alaikum. Ina jin ku kuma ina sauraron ku.
Yawwa. To ba da bata lokaci ba bari mu fara da Yawwa to ka bada Ladi Lawanti me zaka ce game da wannan abu da muke tattaunawa akai?
Wato wannan ba karamin matashiya bane ga su ainihin matasan mu. Mu har yanzu muna kiran kanmu matasa saboda ba mu ma fara ganin cewa kaman mun girma ba amma hakikanin gaskiya ai mutun ya duba abubuwan da ke faruwa a duniya yanzu ko wannan abun da matasa yanzu ka raja akai na fina-finai da kallon wasannin kwallo in kun kula duk ƴan kwallon da ake magana sun yi kudi a duniya ana sayan su dala 100 a miliyan 100 ko dala miliyan 70 dukan su matasa ne wanda ba su ci shekaru 19 zuwa 25 ba amma sai kiga an zo Najeriya nan ke samu matasa wanda yake suna jami'a wanda yake sune daga sun fita daga jami'an nan sune za su zama to mutanen da za su rike kasa ba abin da suka sa a gaba sai amfani da ainihin internet na jami'a wajen zama su rinka downloading wato na dan finafinai za ki ga matashi ya zauna ba zai je karatun awa biyu ba amma zai iya zama na awa 12 yana kokarin ainihin na dan wani film da aka yi a America ko kuma wanda aka yi a Nigeria na awa biyu ya zauna awa 12 yana dan wannan film din saboda kawai zai zauna gida ya kalla irin wayannan da kuma ainihin zama gaban keyboard abinda muke cewa keyboard wato gaban computer a zauna a dinga zagin shugabanni ko kuma a dinga zagin juna wato nan malama Halima zagin shugabannin ma wanda sauki akan yadda abinda bai kai abu ba a ainihin manhajar Facebook din zaki ga cewa dan Najeriya sun dinga cinewa juna tun daga safi har dare akan aikin banza mutun ya bata lokacin shi waɗannan da suka kirkiro waɗannan abubuwan yara ne kanana masa'onin ku wanda yake suka zauna suka yi tunani ita wannan manhaja ta Facebook din nan zama ya ga ana daukan hoto ana yin album kowace shekara in dalibai za su gama su yi hotuna su sa kowa ya rubuta profile na shi cewa shi wane wane daga gari kaza ga lambar wayar shi ga email na shi ita cewa to ya za a yi ba za a kirkiro wata manhaja ba wanda za ta kulla a sata internet yadda ba har abada in ka kulla alaka da mutum ba za ka rabu da shi ba yau gashi shine yake zuwa Najeriya yana mana wazi akan yadda zamu ainihi zamanto masu dogaro da kanmu
yawa to Mallam Kabir bari mu ji daga Ahmad Dakta yawa Ahmad Dakta
na'am
yawa to kaji abinda Kabir Dalladi Lawanci yace me zaka ce game da wannan batu na zuwan Zuckerberg Najeriya da kuma wannan jawabi da Professor Isa ya ma matasan Najeriya a husace
to alhamdulillah ni ina ganin zuwan shi Mark Zuckerberg Najeriya da sauran kasashe da yazo kamar Kenya wani abu ne da zai tada hankalin duk wani matashi da yake karyankin Afirka saboda wannan dai yaro ne shekarunsa ba su ja ba amma ya zo kasar mu ya zo a matsayin sa na bilioniya wanda kudin sa ake ji da shi ina jin shine mai kudi a duniya na 6 ko na 7 amma ya zo da ilimi ya zo da fasaha ta yadda kankantar sa bata hana shi shugabanni su dinga daukan hoto da kamar su da daukan hoto tare da shi saboda alfahari ga wani yaro wanda ya zo da fasaha a duniya yanzu ya yi kudi ya balla tsadi ya shiga ajin da yake wani sun bi shekara 50-60 70 ba su kai wannan matsayin ba so da haka kamar challenge ne kamar kalubale ne ga matasa har wannan dan matashin zai yi abu kaza yayi abu kaza mu muna nan muna fama da talauci mu muna nan muna fama da wahala mu muna nan kullun sai dai mu ce gwamnati mu ce shugabanni anya ni ma bazan je wani abu ba gashi shi da kansa yazo ba wai gwamnatin kasar sa ce ta turo shi ba kudin da yi ba gwamnatin kasar sa ce ta bashi ba shine yayi kirkiri wani abu ba gadan gidansa ba dukiyar gadan baban shi ba ba wani ne yayi bashi to ta kudi ba fasaha ilimi abin da yake kwankwalwa da shi yayi amfani so da ka kalubale ne ba digiri ba ba wai yin masters ba ba yin PhD ba a me zaka kirkiro a duniya wanda in ka kirkiro mutane za su amfana da shi abin nan ka samu arziki ba kudi ba ne za mu zo kan wannan magana amma duk wani matashi shi ne ya za a yi wannan ya iya kirkira wani abu ni kuma ina zaune a ƙauyenmu ko a lokonmu sai dai in rike rediyo kawai ina saurara an ji ma fita bakin titi ina zagin shugabanni ni ne nayi a layinmu me ne a unguwarmu me ne a garinmu me ne kirkiro a ƙasarmu da za mu amfana da shi wanda zan yi alfahari in ce ilimi na ya mun amfani wanda ya kamata mu fara lura da shi
to ina da wani hanzari wai ba gudu ba kowannen ku zai iya ansa wannan tambayar yawanci matasa kila wani matashin yana nan da irin wannan kokolwar tana ja tana kawuta yana tunanin me zan yi amma kullun tunaninsa shine to ta yaya zan samu tallafi in yi wannan abun saboda kaman in muka duba wasu shekarun baya kila kun taba jin labarin wani wanda ya kirkiri jirgi har ya tada shi da injin Vespa a wuraren kudu maso gabashin Najeriya ko gabas yau maso arewa amma karshe da aka sauko da shi ma ce aka yana neman ya kashe jama'a
eto wato akwai wani matashi da muka gamu da shi a nan Center for Economic Development
eh Ahmad Dakta ya hakuri Kabiru na amsawa yau wato bismillah Mallam Kabiru
wani matashi muka gamu da shi a nan Bala Usman Center dake nan Zaria wato na fara magana da shi amma matashi sai ya bani sha'awa wasu abubuwa yake da su, wato zan ce ideas, to amma yadda zai sa su su taimaka mashi sai zamanto yana ta tunanin cewa sai gwamnati ta sa masa hannu. Abu ne yake so, akwai abubuwa da yawa, kamar yanzu misali a Zaria zaki ga in gas naki ya kare da dare sai ki ta fafutuka ina zaki je ki samu mai gas. To abinda suke so su yi shine masu mashin din nan da suke daukar mutane, ya za a yi a samu tunda yanzu akwai WhatsApp, in gas naka ya kare kawai abinda kake bukata shine ka tura musu message, dan naji wannan maganan wannan cewa tura wani makanikin shi ta WhatsApp ya ga mashi yadda zai gyara motar shi. Wannan matashi yace inda za su yi wannan, in gas naka ya kare a gida kawai zaka tura musu message ne ta WhatsApp cewa gida mai namba kaza anguwa kaza gas namu ya kare, ko kuma muna bukatan kaza a gida, ko ina bukatan tsire gashin wane a wuri kaza. Abinda kawai za su yi shine suna da mai mashin wanda yake yana wurin shi yana aikin shi na chaba. Kawai za su masa, za su kira shi za su ce masa zai je wuri kaza zai karbi nama na kaza zai kai gidan wane, yana kaiwa za su ba shi kuɗi, shi kuma sai ya dauki kuɗin ne ya kai wannan kamfanin, kamfanin su za su dauki kuɗin su je su biya mai naman nan. Wato duk abubuwan da za a yi shi, za a yi shi ne ta aidi ko dai a WhatsApp ko a Facebook ko kuma ta kiran waya. Kin ga wannan wani idea ne mai kyau wanda yake ban san ya zai cimma wannan abin ba, don da muka fara maganan da shi na kula kaman yana bukatan cewa sai gwamnati ta sa masa hannu. A nan nake ce masa bai da bukatan gwamnati ta sa masa hannu, abinda kawai yake yi shine ya fara gwada wannan abin. Koda masu mashin guda biyar ne, shi mai sayan naman tunda ba fitowa zai ba, in ma zai fito yaje sayan naman ne sai ya kashe kuɗi yaje sayan naman ya dawo, to zai ba mai mashin nan naira 100 akan maybe kuɗin kazan da ake sayarwa 1,500, shi sai ya bada 1,600, kuɗin mashin na wannan 100 zai coverin wannan. Sannan a ƙarshen wata yana buƙatar ya biya wancan kamfanin naira 100, kawai abin da yake buƙata kenan. Kin ga ya ci kazan shi a naira 1,700 maimakon ya biya mashin ya je sayo kaza a dawo gida, yana zaune a gida za ka masa kaza har gida. In gas na shi kare haka za a mashi, sai dai su karbi ainihin kundin gas din su je su biyo mashi su kawo mashi.
Wato dai kin ga yana
wani abu waɗannan waɗanda ke suna da tunani mai kyau.
Eh sosai, yawa bari mu ji daga Ahmad Dakta. Amma Ahmad Dakta ka yin mu ji daga ka Malam Usman, wannan magana da kai akwai matasa da yawa suna da basira da hikima, amma wannan kuɗin harawa
shine
to wannan kalubale ne ga mutane irin ka, irina da irin ka Ahmad Abubakar Dakta da Kabir dan da kai Kabir dan Ladi Lawanti da duk wani wanda zai iya taimakawa. Yawa, idan ana buƙatar naira 100 ko 150 mu san yadda za mu
yi, ko wannan yazo da kwakwalwa, wannan yazo da aljihunsa,
yawa mu taimaka musu. In a Niger ne yana buƙatar sefaji ka 100 ko 200 ko 250 a sayar da za a yi a taimaka
shi, kuma wanda aka tara wa kare tinye aikin da
yawa, saboda kan mu zama kawai za mu ce kuyi, amma mu ba ma taimakawa da komi. Yawa, dole mu ma sai mun shiga irin wannan, saboda lokaci ya wuce da za a nada hannu a ce gwamnati tai komi. Yawa Ahmad Dakta, me zaka ce?
Da farko bari mu fara magana akan wannan magana da kuka yi. Akwai abin da ake cewa like mind team, wato kamar kungiya ta mutane masu ra'ayi iri daya. Ni misali ina son harkar noma, ina son in yi noma na shanu domin in tatsi nono, amma ba ni da kuɗin da zan sayi shanu guda biyar. To zan iya zuwa in yi posting a kan Facebook dina, ko akan Instagram, ko akan WhatsApp, ko akan wane ne, in ce waye yake da ra'ayin ya kiwon shanu na haɗin gwiwa, ni ina da ilimin, shi yana da kuɗin, wani yana da waje, mu zo mu yi making business. Yawanci a ƙasashen duniya akan samu irin wannan, a zo a haɗa in dai da amana da aminci, sai ka ga abin ya ci gaba. Ɗaya ya kawo waje, ɗaya ya kawo kuɗi, ɗaya ai amfani da iliminsa. To wannan shi ne misali shawarar da kuka kawo na cewa in aka samu matashi yana da ilimi, to a samu wanda za su tallafa masa da wani abu, ba wai sai kuɗi ne tallafi ba, wasu za su tallafa mai da kuɗi, wani zai tallafa masa da hanyar da za a ilmantar da shi yadda zai rijista da gwamnati, ta yadda gwamnati ba za ta zo ta kama shi ko ta rufe shi ko a ce abin da ya yi ba bisa doka ba ne. Shi yana da ilimin kirkirar, waye kuma yake da ilimin yadda za a je a bi hanyoyin gwamnati na tsarin yadda za a yi wa abin rijista, waye yake da kuɗin da za a ba shi shi siyo kayayyakin da zai siyo su kai a part da za a haɗa wannan abun. Sannan waye yake da ilimin da in ya haɗa wannan abun za a shigo social media a gaya wa duniya, ta yadda ko mu a tattalin Najeriya bai amfana da abun ba, wata kasar za su zo su dau wannan abu su amfana. Kwanan nan naga wani dan Brazil ya kekere wani karfe ne dan misisi bai fi girman farsanya ake rike shi ba, amma shuka yi da shi, wallahi da shi ake yi da shi a lokaci ɗaya zai da shan shuka ta fi dubu bas 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 ba ruwanka da wani sai ka sa girbi ka tona ka sa abin da zaka shuka ka binne kawai da hannun kirkira ba ruwanki da gwamnati ko ta tallafa ko ka tallafa ya tsaya ya kera abin mutane an zauna an taimake shi abin kuma yana amfanan mutane ga baki daya. To ni abin da nake kuka da shi kullum da mutanenmu shine mutum ne yana da sana'a yana kan Facebook amma ba zai dinga posting akan sana'ar da yake yi ba, kullum ba abin da ya shafe shi sai goyon bayan siyasa da yake yi yana sukan wata siyasa
kila kuma gwanin dinki ne ko gwanin kira
to ji wannan idan ba su kike kina a
ayya kamar
lai kamar lai
kin ga kafin mu ji clear su dan abin da ya magana kenan. Ga abin da ka iya kai gwanin dinki ne ko kira ko saka maimakon mu dinga ganin sakarka a shafinka ko kirarka ko dinkinka ko iya dinka hularka ko iya yin takalminka wato shararren shushana
sosai
amma ina ba za mu ga wannan ba sai zagi.
Yawa lokaci ya fara daga mana hannu. Kabiru kana tare da mu?
Ina tare.
Yawa me sakonka na karshe ga matasa game da neman ilimin iya amfani da waɗannan kafofin sadarwa domin su gina kansu kuma su gina kasarsu?
Wato ni kira da zan musu kawai shine mutane su mai da hankali wajen neman ilimi din kansa. Wato ainihin don ka yi amfani da Facebook ko Twitter ko WhatsApp ba shine ilimi ba. Yanzu magana na fara miki na cewa mukan gansu a duk inda ake da ainihin wireless internet. Sun zauna ba abin da suke sai na dan fina-finai. Maimakon zama a naɗi wayannan fina-finai ka nemi wasu abubuwan da za su taimaka maka a rayuwanka ko dai na karatu ko na sana'arka duk abin da mutum yake nema a duniyan nan a yanzu. Na yadda za a bashi da barbaro na yadda zai ci gaba da sana'arsa ko wani abun nan a ji ga cewa akwai shi a nan internet din nan sai dai kawai in bai nema ba. Amma sai ga cewa mutane hankalinsu ya koma akan wani abu da ba zai taɓa amfanarsu ba. Har wani muke ainihin wani abun nan da shi ɗazu muna tafiya muka gan sun jeru suna wannan abubuwan sai yake ce min to waɗanda suka ɓata rayuwarsu na wannan abun shin in sun kai lokacin retirement kuma me za su yi ne? Inga kenan mutum yana matashinsa bai nemi abin da zai ainihin sa shi ya huta ba lokacin da ya kai ritaya, wato ya ɓata lokacinsa akan abubuwan da ba su amfane shi ba gaba. Akwai wani labari mai ban tausayi da ya faru shekarun baya wanda masani ya shahararren marubucin nan na Daily Trust wato Timaus Matias yace ya fito daga garin su a Jos ya gamu da wani yaro yana bara wani gurgu ne sai ya tambaye shi yake cewa kai yanzu nawa kake bukata wanda zai hana ka wannan barar da kake yi dan yace wallahi shi ya samu 5,000 ma ya daina bara har abada. Kimawu su ya kirga naira 5,000 ya bashi yana bashi wannan 5,000 abin da ya fara yi kawai sai ya fara sai da kati na MTN da Etisalat da Airtel. Kafin Kimawu su ya dawo shekara mai zuwa yaron na har ya buga dan karamin shagon shi yana sana'a ta bunƙasa wato 5,000 ya fidda wani mabaraci daga bara. Irin abubuwan da ya kamata mutane su kula da shi kenan. Wani ba wani kuɗi yake bukata na ana zuwa gari ba. Dan karamin kuɗin ka bashi ya ishe shi jari wanda kuma zai taimaka masa ya taimaka wa iyalansa.
Yawa mun gode sosai. Yawa Ahmad Dakta. Yawa Ahmad Dakta, to kai daga ƙarshe me kiranka nasiha ga matasan da ke sauraron ka yanzu yadda za su iya tashi su nemi na kansu su yi amfani da duk wani ilimin da za su iya nema?
Nasiha ta matasa da muke kai Facebook da sauransu ɗan arewa, ya kamata da Allah mu dinga posting din sana'o'inmu, abubuwan da muke na sana'a, abubuwan da muka kirkira, dabarun da muka sani sababbi. Mu posting domin ta nan ne za ka samu ma customers waɗanda za su zo su taimake ka. Wani ya ce abin naka, wani kuma ya ce ya taimake ka, ya nuna maka hanyar da za ka bunƙasa duniya ta san da kai. Sannan kuma duk inda muka san wani matashi yana da wani fasaha, to da Allah mu dinga fito da shi kan Facebook muna tallata wa duniya domin mutanenmu su fito daga ƙauyuka, daga birane, a fito da su duniya ta san waɗannan da suka kawo ci gaba a duniya. Kwakwalwa ce da su matasanmu, kuma kuna da kwakwalwa, ya kamata mu iyaka kokari mu daga Najeriya, sunan Najeriya ya samu a duniya. Duk abin da aka sani na fasaha muna da shi, da Allah mu fito da shi. Matanmu a daina nuna musu, su daina yawan tura hotuna, su daina yawan zance surutu, mazan ku a daina yawan lancen siyasa.
Mun gode sosai Ahmad Dakta, mun gode lokaci ya fara daga mana hannu. Ko kara ba za ka yi ba ka ce a daga Niger ma sai dai Najeriya. Yawwa to masu saurare. Mun gode sosai Malam Kabiru Danladi Lawanci da kuma Ahmad Abubakar Dakta Malam Usman Kaji.
To kin san wani abu da nake son gaya miki a takaice lokacin da nake secondary. In kika ban fata wallahi zan miki jakar da zaki rataya.
To me ya hana ka yanzu ba dan me baka ci gaba da wannan aiki?
To kin ga da nayi ne dauki nauyin wasu abubuwa na karatu nayi karatun. To yanzu tunani na kun canza mun shi kila sana fata ta dawo.
To masu saurare mun gode sosai da fatan kun anhwana da wannan shiri namu kamar yadda mu ma muka anhwana da shi. Ku huta lahiya sai gobe da izinin Allah. Dan wasan kwallo.